Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 21 ga watan Mayu. A babin rahotanni za a ji cewa Jamhuriyar Nijar ta yi rajistar yara ƙanana masu tawayar kwakwalwa da kuma dalilin yin hakan.
Ka san yanzu duniya ta sake. Kenan yaran mu suma su samu ilimi na zamani kamar yadda yara waɗanda ba su da nakasa ko ku wa'anta masu nakasa da ke zuwa lakwal ana barin su su yi lakwal.
Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku. Akwai mu kuma da labaran wasanni da Murtala Faru Sanyin na ke gabatarwa. To amma kafin nan, ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce nasara a yakin da kasarsa ke ci gaba da yi da Russia za ta samu ne ta hanyar sasantawar diplomasiya. A wata hira da gidan talabijin din Ukraine da yammacin jiya Juma'a, Zelensky ya ce nasara ba za ta zo da sauki ba, za ta zo da zubar da jini da kuma yaki, amma a ƙarshe sai ta hanyar diplomasiya za a iya cimma ta. Ya ce, ina da ƙwarin gwiwa akan hakan. Akwai abubuwan da ba za mu iya kawo ƙarshen su ba tare da hawa teburan sulhu ba, a cewarsa. Shugaban na Ukraine ya kuma ce ƙasarsa na ƙoƙarin ƙwato mayakanta da suka miƙa wuya ga sojojin Russia bayan shafa makonni ana gwabza faɗa a masana'antar sarrafa ƙarafa ta Azovstal da ke kudancin birnin Mariupol. A ranar 24 ga watan Fabrairu ne ƙasar Russia ta kaddamar da farmaki a Ukraine kusan watanni uku da suka wuce. Ministan tsaron Russia Sergei Shoigu ya faɗa wa shugaba Vladimir Putin cewa sojojinsu sun kwace kamfanin sarrafa ƙarafan na Azovstal kuma gaba ɗayan birnin Mariupol na a hannunsu a yanzu, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Russia ta fitar a jiya Juma'a. Nan take dai Ukraine bata tabbatar da cewa birnin Mariupol ya faɗa hannun Russia ba. A yau Asabar, wakilan Amurka da na wasu ƙasashe da yawa suka fice daga wani taron ministocin harkokin cinikayyar yankin Asia da Pacific da aka fara a birnin Bangkok don nuna adawa da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Wakilai daga Canada, New Zealand, Japan da Australia sun bi sahun Amurka wajen ficewa daga taron na haɗin gwiwar tattalin arziki na yankin Asia da Pacific da ake kira APEC a taƙaice. Abinda wasu jami'an Thailand biyu da jami'an diplomasiyyar ƙasa da ƙasa guda biyu suka faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan. Jami'an sun fice daga taron ne a daidai lokacin da wakilin Russia ke gabatar da jawabi a wajen buɗe taron ƙungiyar ƙasashen 21 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya na kwanaki biyu da aka fara. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden na birnin Seoul na Koriya ta Kudu wuri na farko da ya fara yada zango a ziyararsa ta kwanaki shida a Koriya ta Kudu da Japan, inda ya haɗu da sabon shugaban Koriya Yoon Suk-yeol da aka rantsar a kwanan nan don bayyana muhimmancin ƙawancen Amurka da Koriya ta Kudu da ƙoƙarin ƙulla dangantaka ƙarfafa tattalin arziki da yankin. Da ya sauka a filin jiragen saman sojan Amurka na Osan da ke Pyeongtaek, mai tazarar kilomita 55 kudu da birnin Seoul a jiya Juma'a, ba tare da ɓata lokaci ba, Biden ya kai ziyara kamfanin Samsung da ke kusa, wanda shine kamfanin sarrafa na'urorin kayan lantarki mafi girma a duniya. Masana'antar kwatankwacin kamfanin Samsung na dala biliyan 17 da za a gina ne a wajen birnin Austin da ke jihar Texas a nan Amurka. A jawabin da ya yi biyo bayan ziyarar masana'antar lantarkin wadda ta baje kolin sabbin na'urorin fasahar 3 nanometer da ta kera, Biden ya kira ƙawancen Amurka da Koriya ta Kudu wani ginshiƙin zaman lafiya, kwanciyar hankali da wadata. Shi da Yoon sun yi alƙawarin yin aiki tare don ƙarfafa hanyoyin samar da na'urorin fasahar computer chip da wasu muhimman kayayyaki. A halin yanzu akwai ƙarancin na'urar a duniya wanda ake amfani da ita wajen sarrafa kayan lantarki daban-daban da ababen hawa, lamarin da cutar COVID-19 ta ƙara tsanantawa. Nan da kusan makonni biyu za a yi taron kolin nahiyoyin Amurka ta Arewa da ta Kudu a birnin Los Angeles, kuma har yanzu babu tabbaci akan kasashen da za su halarci taron. Wannan lamari dai wata alama ce da ke nuna rudani a shirye-shiryen taron, wanda Amurka za ta karbi bakuncin sa a karon farko tun bayan da aka kaddamar da shi a shekarar 1994. Shugaban Mexico Andres Manuel Lopez ya yi barazanar kin zuwa taron idan ba a gayyaci Cuba, Venezuela da Nicaragua ba. Shugaba Joe Biden na tunanin gayyatar wani wakilin Cuba a matsayin mai sa ido, a cewar wani jami'in Amurka, amma babu tabbas ko hakan ya isa ya sa a daidaita.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda aka yi rajistar yara masu lalurar kwakwalwa saboda a san yadda za a taimaka musu ta fuskoki daban-daban daga gida da kuma ƙetare. Suleiman Barma gare ka.
Rashin wasu alƙaluman da ke fayyace takamaiman yawan mutane masu tawayar kwakwalwa ne ya sa ƙungiyar Association Nationale pour la Promotion des Personnes Vivant avec des Déficiences Intellectuelles, wato ANPPDE a taƙaice, ta shiga yunkurin tattara bayanan da za su ba da damar tantance adadin yaran da ke cikin irin wannan yanayi, da nufin tunkarar hukumomi da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa akan buƙatar ba su kulawar da ta dace, musamman a fannin ilimi da kiwon lafiya. Madam Halimatu Daboji na daga cikin jagororin wannan tafiya.
Ka san yanzu duniya ta sake, kenan yaranmu su ma su samu ilimi na zamani kamar yadda yara waɗanda ba su da nakasa ko ko wa'anta masu nakasa da ke zuwa lakwal ana barin su amma su yi lakwal. Amma mu namu sai a ce a waɗannan ina wa zai ma mai taɓin hankali, haka ake kiran su. Mu ko ba mu so ana haɗa musu masu taɓin hankali, ba taɓin hankali bane, nakasa ce. Dan shi ne muke son mu rubuta su su ta yi lakwal.
Ayyukan rajistar da za a gudanar a jihohi uku waɗanda suka haɗa da Damagaram, Tilaberi da Niamey na hangen kuɓutar da yaran da ke fama da nakasar kwakwalwa daga halin musgunawar da suke fuskanta daga iyayensu, waɗanda har yanzu da dama daga cikinsu ke da jahilci akan wannan al'amari.
Muna gani, muna ji, muna zuwa gidaje, mun san akwai yaro na kasashe, sai a ce a babu shi a boye. Shekaran je ga tsallaji inda aka gwada mini gidan da adda wani yaro, an ce shekara uku yana daga cikin ɗaki a nan Yamai. Banya mai kadai ba, babu inda ba mu biya ba, har mun zagaya ko ina har magariya muka samu wata yarinya da aka darme ta wajen shekara nawa. Kamar akuya a darme su ba abinci, kuma waɗanda ba a darme ma sai kaga dan yana da nakasa, sai abincin ma yaran masu waɗanda ba su da nakasa sai suna tare da uwaye, amma shi wancan an sami shi cikin wani kwano mai dauda an ware shi.
Shugabannin kungiyar ta ANPPDE sun bayyana fatan samun haɗin kan al'umma domin cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan tsari da ke gudana da tallafin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya, kamar yadda sakataren kungiyar Alhaji Maman Ado ya bayyana.
Saboda gobe in an tashi wani ba an san da a guri kaza mutum kaza muka samu, kenan za a yi wata akshon, an san da cewa ba yi ta ba za a yi haka nan a cikin duhu a cikin aske ne. An san da mi ake so a yi, an san da kuma mi ake jira. Ya zamanto mutane sun ba da haɗin kai fuska, shi ne babban abin, tunda har yau akwai jahilci a wajen mutanen mu.
Kungiyar ANPPDE wacce aka kafa a 1989 na fafutukar ganin jama'a ta mai da hankali wajen kula da mutanen da Allah ya jarabce su da matsalar da ta shafi kwakwalwa, yaransu da manya. Suleiman Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa, don Allah ku yi min ƙarin haske kan kalmar comrade. Shin wane ne comrade? Me kalmar comrade ke nufi? Shin waɗanne alamomi comrade ke da su? Ta yaya aka samu wannan sunan, kuma a wace shekara? Wai da gaske ne comrade bai da aikin yi? Masu tambaya kaka mai yiɗi da Alhaji Bukar Gursuma Damasak, jihar Borno, Najeriya.
Don Allah sashen Hausa, a bani dan takaitaccen tarihin shahararren mawakin Hausa din nan. Marigayi Sani Dan Indo, wanda ya mutu a shekara ta 2016. Mai tambaya Yusuf Abubakar Bauchi. To bari mu fara da tambayar su kaka mai yidi kan Comrade. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar jin ansar na tare da mu, ga ansar da wakilin mu a Shiyar Adamawa, Muhammad Salisu Lado, ya samo daga Dr. Babikwai Gire na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola, Jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce,
Assalamu alaikum, wato Lado ita kalmar comrade dadaddiyar kalma ce wacce ta samo asali muna iya cewa daga harsuna kamar Faransanci da Spaniyanci. To ita kalmar comrade abinda take nufi shine amini, wato abokin hulɗa kenan. To amma kalmar comrade din ta fi bunƙasa ne a lokacin da aka yakin juyin ya hali na 1789 a Faransa, lokacin da in baka manta ba, wato yaki ne na wato kusan aiye cewa juyin juya hali ne wadanda yake na kwatar yanci, saboda yanda ake musguna ma ma'aikata da makamantansu, aka zo aka hada karfi da karfe waje guda aka yaki wannan aka yi juyin juya hali. To sannan kuma daga baya kalmar ta sake wato kwararowa inda ake nuna akida cewa to misali ta komunisanci ko kuma ta wannan yan gurguzu. In ka duba a tsarin tsohuwar tarayyar Soviet, yawwa, to zaka tarar cewa akwai wannan akida ta yan gurguzu din nan ko komunisanci. To kalmar sai ya zamana tana nufin abokin gwagwarmaya ko kuma wanda ya zanto kuna da akida iri guda ko kuma ra'ayi na kwatowa al'umma waɗanda ake musgunawa hakkinsu. To ai in ka lura da ra'ayin gurguzu shine wanda ya nuna cewa fa ya kamata kowa a bashi darajarsa, a bashi muhimmancinsa, dukiyar ƙasa kuma ta kowa da kowa ce da makamantansu. To anan sai zamana duk mutumin da ke da irin wannan ra'ayin, wanda kuma yana yaki da zalunci, to ana kiransa comrade. To ya sake yin tambaya, shin ya ake saka masu comrade din? Sakayya ita ce ai in aka yi nasara a wannan gwagwarmayar, su an saka musu kenan. Misali an zo ana cin zarafin talakawa, ana musguna musu, rashin adalci ya yi yawa da makamantansu. Shi comrade kuma ya zo ya jagoranci mutane, sannan kuma aka yi nasara a wannan. To ai kaga shi burinsa ya cika kenan. Ya yi magana cewa shin da gaske ne wai su comrade ba su da aiki ne? To ai da zarar ka ce comrade tunda a matsayinsa na jagora na gwagwarmaya ne, aka ga ba a cewa ba yi da aikin yi. To amma kuma galibi zaka tarar su comrade din, saboda su ma suna cikin waɗanda aka musgunawa ne. Su suka san inda ke biwa, su suka san inda ke zafi ba talaka. To kaga su ma kenan suna cikin tafiyar, to sai zamana sun jagoranta. To daga baya ita wannan kalmar ta sake komawa ta dauki wani salo kuma ai, saboda galibi shi wanda bai da ilimi ya zai jagorance ka kwaci yanci, shi ya san ta inda ake musguna maka, shi ya san hakki, shi ya san doka. To kaga nan ba abun mamaki bane ya zamana su waɗanda suka yi karatu daga cikin mu ne, waɗanda muke ganin cewa suna da akida na taimaka mana, ya zamana su ne suke jagoranta wannan harkar, har suke ake alamanta su da suna comrade. To kaga nan ya nuna cewa kenan lalle ne a samu su yan boko ne, saboda su suka san abubuwan da ke faruwa na zalunci na gwamnati da makamantansu. To don haka ita kalma takan iya faɗaɗa ko kuma ya zamana an samu ma'anarta ta ragu. To magana cewa shi comrade yana gefe-gefe, baya son shiga jama'a, sannan kuma za a same shi watakila da wasu ra'ayoyi waɗanda watakila ita al'umma ba ta fahimce shi ba, yana nan kaman bahago-bahago haka. To watakila wannan ɗin, saboda kamar da na faɗa, harkar comrade ɗin ne ta fara canzawa, ta fara komawa wani abu, sai mutum ya zamana to maimakon yake nuna mutane akidar, sai zamana yana kyamatar abubuwan da mutum mutane suke yi ne to kuma kaga tunda ba wani abun hannu ne da shi ba maimakon a ce yazo mutane suna nuna ko guje ma irin akidar da yake yi to sai gefe gefe da su saboda wallahi ba abun mamaki bane ka tarar mutum a kira shi a zagi sannan a bashi 1000 ya karba saboda mutane gaba daya ko saboda lalaci ko kuma saboda rashin tarbiya ko kuma wani abu makamancin haka mutane gaba daya an lalace to ba abun mamaki bane idan comrade ya lura da ire-iren waɗannan abubuwan ya ga cewa gare shi yayi gefe sannan kuma ita al'umma dama a kullum tana da zabin maida abu wanda yake mai kyau ma ta maida shi mummuna a dauki mummuna a maida shi kyakkyawa in ka duba yanzu ko da aiki ne mutum yake idan kai shi inda yake almunda hana yake yana satar dukiyar jama'a ba cewa aiki ya samu alheri ba sannan kuma wanda watakila aka kai shi ire-iren waɗannan wuraren yayi kokari ya tsare gaskiya sai a ce matsiyaci bai da albarka ko a tandun mai kasa shi haka zai fito fari fat Allah ya sa mu fahimta
to sai kuma an sar tambaya kan shahararren mawakin Hausa Sani Dan Indo wanda ya rasu a watan Fabrairun shekara ta 2016 idan mai tambayar Yusuf Abubakar Bauchi na tare da mu ga wani tsohon editan sashin Hausa kuma mai matukar sha'awar waƙoƙin Sani Dan Indo wato Malam Shehu Yusuf Kura da ansar da ya taba bayarwa
Ibrahim da farko dai Allah ya ji kan Sani Dan Indo Allah ya gafarta masa kuma na san shi mun yi hudda da shi dai akan wannan harka ta mu wanda kuke yanzu ta yan jarida shi Sani Dan Indo mutumin Gusau ne a kasar Zamfara anan aka haife shi a cikin garin Gusau aka haife shi kuma nake jin lokacin da ya fara waka shekarunsa kusan 21 ko da 2 iyayensa sun sa shi a makaranta ta boko da ta allo to an tura shi makarantar boko din kamar inda ya taba fada min a wata hira da muka yi da shi sai ya gudu ya tafi cikin tasha ko cikin kasuwa inda zai je yi hudda da yan turun kura waɗanda ake cewa da su yan kura to yana cikin wannan aiki na turun kura tare da manyan mutane da suka girme shi sai Allah ya saka masa sha'awar san kida sai ya dauki gwangwani ya hada kuntiginsa yana yin kidan kuntigi a lokacin nan bai yin wakar sai dai in ana turin kuran shi kuma yana yin kidan kuntiginsa to ana nan kidan kuntigin ya zauna a hannunsa domin sai ka koya to da ya koyi kidan kuntigin kuma sai ya ga to me zai hana ya fara waka to ganin irin waɗannan mawakan irin su masu gurmi ba kidan kudi suke yi ba kida suke yi kawai in an gama turin kura an gaji ana so a shakata sai ya dauko kuntiginsa ya fara yi wa abokansa yan turin kura ya fara yi wa mutanen da suke tare har dai suka gano yana da basira daga nan ne ya ringa bin gidaje haka gurin da ake shakatawa da gurin da ake holewa ya ringa yin kida to bai fito sosai ba sai da wata waka da ake cewa da ita babba bigi babba wacce suke yi da shi da wani yaransa Allah ya ji kansa shi ma yaransa ana cewa da shi Garba to daga nan kuma ya zo Kano ka san in ka zo Kano kana mawaki a nan kake shahara to da ya zo Kano ya haɗu da mutane a Kano kafin ya zo Kano akwai ubangidansa ana cewa da shi Ma'aji Ma'azu shi ma ya yi masa wata waka kuma ta fito da shi to daga baya da ya zo Kano ya zauna a gurin wani da ake cewa da shi Zubairu shi ma Zubairun ya rasu to daga nan ne kuma Allah ya dada fito da shi amma Dan Indo mutum ne mai basira mutum ne mai hikima kuma shi kadai ne ya fara yin kida da kwalaba mutane suna ta mamaki to wani irin kida ne wannan to haka dai Allah ya fito da shi har kafin ya hada makada su Dan Ige su Shehu su Umaru duk makadansa ne duk yawancin su sun rasu to kuma da izo Kano ya zauna Allah ya masa arziki a Kano ya shahara a Kano kafin ma ya rasu sati uku ko hudu ni mun yi magana da shi yace zai tafi Lagos zai je yayi waka da shi to Allah ya kiyaye to a waka ya rayu a waka ya mutu kuma shi bai gaje ta ba iyayensa ba su yi ba kakanninsa ba su yi ba kawai dai harka ce shi dana ce ta duniya ya shiga kuma Allah in fa'ina da nasibi kamar dai su shata din nan kuma shata ba gado yayi ba
haka
dukkaninsu Allah ne yake sa su akan wata turba da yake suna da basira kuma Allah ya fito da basirarsu
to Malam Shehu kamar yadda kai bayani wakar babba bugi babba ta fito da shi koko ta fitowa da shi me yasa haka
saboda a lokacin da izo Allah sai ya hada shi da Garba ya ga mun yadda suka hada da Garba akwai wani kauye da ake cewa da shi Sanyinna a can kasar Sokoto ne to sai shi wannan Ma'aji Ma'azu sai yake cewa da shi akwai wani dan karamin yaro da shi ma ina yin waka irin taka inda zai bi ka da zai karu sai Dan Indo yace to a hada shi da shi saboda haka aka hada shi da Garba yana bin sa, to abin da ya sa haka babba bigi babba kamar ita ce bakan damiyar sa, domin zai iya saka komai a ciki, zai iya saka kowa a ciki, kuma kidan yayi dadi da shi da yaron. In ya fadi wani abu yaron ya fadi wani abu, in ya fadi wani abu yaron ya fadi wani abu, haka suka ringa yin waka kamar kida ne da anshinta, amma ba anshi ne yadda ka sani ba, kida ne su biyu suke yi. Na tabbatar kuna da ita a nan gidan rediyon ku, in ka sa ta zaka ji hikimarta na cewa babba bigi babba, wata ran tare da kai muke waka garba, wata ran ko ba ma nan garba ce gaskiya ne, wata ran kaza, to irin wannan hikimar da basirar da shi da garba, to da izo Kano ka san mutanen Kano suka dauki yayin abu nan da nan, sai suka fito da shi, aka kira shi, aka hira da shi a CTV, aka yi masa recording a CTV, ana sa rabin sa'ar Sani dan Indo, haka ma NTA Kano, kuma NTA Sokoto akwai wani Bello Kati ne, wani ma'aikacin jarida ne, shi ma yana ya fito da dan Indo sosai saboda ya bashi fili, ya bashi dama, saboda makadi duk basirar sa idan gidajen radio ba sa amfani da kadakadan sa baya tashi. In ka lura Ibrahim, yanzu kaga ai bamu da makadan Hausan ma, yawancin su duk ba su yi, su Shehu Ajilan nan, su Sani dan Indo din, su Musa dan Bade, yanzu da wuya ka ji ana yayin su, amma dai suna nan suna yi, ba denawa suka yi ba, amma zamani ya kusancin musu.
To Malam Shehu, yawancin lokaci a nan sashin Hausa akan ce idan ka ji wakar Sani dan Indo kakan tsuma, me isa haka?
Wallahi saboda ina kaunar yaron, lokacin da ne aiki a wani gidan radio a Kaduna, har gidana ike zuwa yayi ne ya kwana, kuma in dauke shi in kai shi gidan radio ya je yayi recording, kuma ni kaina nakan kirawo shi gida izo izauna ya mun waƙoƙi in na dauka. Asali ma yawancin waƙoƙin da kuke da su a nan na Sani dan Indo din, yawanci inda zaka bincika zaka ga ni na sa shi yayi su, akwai waƙar da Iwo Voice of America, akwai waƙoƙin da Iwo mutane da yawa, ban gaya masa zan tambaye shi ba, ban gaya masa ga shirin da nake ba, nace zaka iya wa murya Amurka waka, ice kwarai kuwa, nan take kuma yayi ta kuma tai dadi, alhamdulillah, to irin wannan ne yasa ni nake kaunar sa.
To sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Shehu Yusuf Kura da ke nan Amurka, da ya ansa mana tambayoyi kan marigayi Sani dan Indo, da Dr. Babi Kwai Gire da ya ansa mana tambayoyi kan Comrade, da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Garba, da wanda ya hada mana sautin Hailu Haile, da injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalama Si Garba ke cewa huta lafiya sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Ban shamfura ban tungoro kuma ga wa ku min shayi ban shan fira ban tangoro ku min ga wa ku min shayi shayi
a gaida dan Hausa a Kano yanzu lokaci yayi da Murtala Sanyina zai shigo da shiri na gaba
wasanni a takaice
a gobe Lahadi ne za a fafata wasannin karshe na gasar Premier ta bana wanda rana ce da kungiyoyi da dama za su san matsayin su ciki har da wanda zai lashe gasar a yayin da tuni aka san zakarun sauran gasannin League na Turai wasu ma har sun daga kofi kasar ta Premier ta bana kan za ta dau fasali ne a ranar karshe inda za a tantance zakara tsakanin mai rike da kambin Manchester City da kuma Liverpool waɗanda su ne ke cikin takarar lashe kofin a halin yanzu Manchester City ce yake saman teburin gasar da maki 90 yayin da Liverpool take bin ta da maki 89 wato bambancin maki 1 talke nan a tsakanin su hakan na nufin kowace daga cikin su na bukatar nasara a wasan ta na karshe tare da fatar ɗayan ta sha kashi domin ta daga kofin na bana fafatukar karkare kakar wasanni a cikin kungiyoyi hudu na saman tebur kuwa tuni da Chelsea ta sami tabbacin karewa a ta uku koda kuwa ta sha kashi a wasan ta na karshe da Watford har sai idan Tottenham ta iya yin galaba kan Norwich da akalla ci 18 da nema to sai dai Tottenham din ma na da jan aiki a gabanta na tsare matsayinta na hudu a tebur domin kuwa Arsenal na da fada kiyarta tare da bambancin maki 2 kacal a tsakanin su a can kasa kuma tuni da Watford da Norwich suka sami tabbacin faduwa daga gasar ta Premier a inda cikon ta ukun su za ta bayyana a gobe Lahadi tsakanin Burnley da Leeds United da ke da maki 35 kowannen su amma kuma Burnley ce yake a sama sakamakon yawan zura kwallaye daga ƙarshe dai kungiyar ƙwallon kafar PSG ta kasar Faransa ta sami nasarar ci gaba da rike shahararren dan wasan ta Kylian Mbappe duk kuwa da rahotannin da ke nuna cewa an cimma daidaito kan komawar sa kungiyar Real Madrid ta kasar Spain Mbappe dan kasar Faransa mai shekaru 23 ya yanke shawara tare da amincewa da zaben ci gaba da zama kungiyar tashi tare da rattaba hannu kan sabon kwantaragin shekara uku ana tsarin kammala sa hannu kan sabuwar yarjejeniyar a yayin wasar karshe ta wannan kakar wasanni da kungiyar za ta buga da Mainz inda kuma ake tsarin za ta bada sanarwa to a watan da ya gabata ne kungiyar ta PSG ta yi tayin biyan dan wasan zunzurutun kudi euro miliyan 150 da sanya hannun kwantaragi a kokarin da take yi na hana shi sauya gida Mbappe dai ya riga ya amince da biyan da Real Madrid ta taya masa domin komawarsa a can to amma kuma daga bisani ya sauya shawara dan wasan gaba na kungiyar Manchester City ta Ingila Kevin De Bruyne ya lashe lambar gwarzon dan kwallon gasar Premier ta bana De Bruyne dan kasar Belgium mai shekaru 30 ya sami lambar ne bayan da ya sami mafi yawan kuri'u da aka tattara daga jama'a a shafin yanar gizo na gasar ta Premier da kuma kuri'un da captain na kungiyoyi da wasu kwararru a haujin kwallon kafa suka kada wannan ne karo na biyu da yake lashe kyautar kasancewar ya taba samun lambar yabon a kakar wasanni ta 2019 da 2020 inda yanzu ya bi sahun Thierry Henry da Cristiano Ronaldo da kuma Nemanja Vidic da suka taba lashe lambar fiye da sau daya haka kuma takwaransa na kungiyar ta City Phil Foden shi kuma ya lashe lambar gwarzon matashin dan kwallo na gasar na shekara Foden ya kasance dan wasa na farko da ya taba lashe lambar sau biyu a jere a tarihi Murtala Faruk Sanyina muryar Amurka Abuja, Nigeria.
To gaida Murtala, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a takaice.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce nasara a yakin da kasarsa ke ci gaba da yi da Russia za ta samu ne ta hanyar sasantawar diplomasiya. A wata hira da gidan talabijin din Ukraine da yammacin jiya Juma'a, Zelensky ya ce nasara ba za ta zo da sauki ba. Za su zo da zubar da jini da kuma yaki amma a ƙarshe sai ta hanyar diplomasiya za a iya cimma ta a yau asabar wakilan Amurka da na wasu ƙasashe da yawa suka fice daga wani taron ministocin harkokin cinikayyar yankin Asia da Pacific da aka fara a birnin Bangkok don nuna adawa da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine shugaban Amurka Joe Biden na birnin Seoul na Korea ta kudu wuri na farko da ya yada zango a ziyararsa ta kwanaki 6 a Korea ta kudu da Japan inda ya haɗu da sabon shugaban Korea Yoon Suk-yeol wanda aka rantsar kwanan nan don bayyana mahimmancin kawancen Amurka da Korea ta kudu da kokarin kulla dangantakar tattalin arziki da yankin
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda shi kuma ya hada, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.